Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Litini 15 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Yusuf da kanin labarai.
Jami'an tsaro a kasar Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga. Wanke tsohon shugaban Amurka Donald Trump da aka yi yana tattare da kalubale. Haka ana ci gaba da samun sauki akan yaduwar annobar corona a nan Amurka.
To kana labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa sojojin Najeriya sun hallaka wasu gaggan kwamandojin Boko Haram biyu.
Alhamdulillah, gaskiya da tsaron kasa sun tashi da yau kusan sati uku manyan jami'an sojoji Hassan Suma duka suna daji.
Za kuma a ji cewa ana zargin wasu matasa a jihar Edo da hallaka hudu daga cikin wasu mafarauta takwas 'yan asalin jihar Kebbi da suka je farauta. Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sabilu Hashim Gumel na tafi da shirin ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ta da fatar kun wayi gari lafiya. Jami'an tsaro a Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga a ranar Lahadi. Yayin da bore da ake yi wa sojojin da ke mulki ya shiga mako na biyu, amma babu wani jawabin adadin waɗanda suka mutu, kuma gwamnati bata ce umfan ba akan lamarin. An dai kai jami'an tsaro ne jihar Kacin da ke yankin arewacin kasar don ba da kariya ga wata tashar wuta a jiya Lahadi. Wasu hotunan bidiyo sun nuna yadda sojoji ke harbi cikin masu zanga-zanga. Amma babu tabbacin ko alburusan na roba ne ko kuma na gaske. Ofishin jakadancin Amurka ya yi gargadi cewar akwai alamun za a katse kafofin sadarwar intanet daga karfe 1 na tsakar dare har zuwa karfe 9 na safe agogon kasar. Jerin zanga-zangar na faruwa ne yayin da sojoji ke ci gaba da rike mulkin kasar sama da mako guda bayan da suka kifar da gwamnatin Aung San Suu Kyi. Duk da wanke shi da majalisar dattawa ta yi kan zargin da ake yi cewar ya tunzura ɗaruruwan magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata a lokacin da ake shirin tabbatarwa Joe Biden nasarar da ya samu. Batun makomar siyasa tsohon shugaba Donald Trump lamari ne da ya sa mutane suke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta. Jim kadan bayan da sanatoci suka kada ƙuri'unsu, inda sanatoci 57 suka same shi da laifi, kana sanatoci 43 kuma suka kada ƙuri'unsu na amincewa da cewar bai yi laifi ba a yammacin ranar Asabar, lamarin da ya gaza samar da adadin ƙuri'u 67 don tabbatar da laifin. Tsohon shugaban ya fito yana mai cewa zai ci gaba da kasancewa a fagen siyasar kasar. Sai dai bai nuna wata alamar da ke bayyana cewar zai sake yin takarar shugaban kasar ba a shekarar 2024, kamar yadda ya nuna alamu zai yi a lokacin da yake barin office a watan da ya gabata. Ita dai majalisar wakilai ta tsige Trump a watan Janairu akan laifin cewar ya haddasa rikici. Trump ya kwatanta wannan tsigewar a matsayin bita da kullin siyasa a tarihin kasar, yana mai cewa babu wani shugaban kasa da ya taba fuskantar abinda na fuskanta. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. A cikin 'yan kwanakin nan, adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a Amurka ya gaza mutum 100,000. Amma a jiya Lahadi masana sun tabbatar da cewar wannan ba yana nuna cewar annobar ta tafi ba kenan. Amurka wadda ita ce kasa ta fi samun adadin waɗanda suka mutu sanadiyar annobar COVID-19 fiye da kowace kasa a faɗin duniya. Ta sha samun sama da mutum 200,000 da cutar ke harba a rana guda a watan Disamba, inda har yawan su ya doshi 250,000 a watan Janairu, a cewar Jami'ar John Hopkins. A ranar Juma'a da Asabar, adadin masu kamuwa da cutar ya sauka ƙasa da 200 a kowace rana.
An jima kaɗan, Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Inda rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da hallaka wasu rikakkun kwamandojin kungiyar Boko Haram biyu, waɗanda aka daɗe ana neman ruwa a Jallo. Hassan Mai da Kaina, gare ka.
Dakarun bataliya ta 121 da bataliya ta 151 sun yi kwanton bauna ga mayakan Boko Haram a tsakanin Buriya da Kuja da ke kan hanyar mahaɗar banki a yankin Furka. Sanarwar da kakakin sojojin Najeriya, Brigadier General Muhammad Yarima ya sanya wa hannu, na cewar manyan 'yan ta'adda da aka hallaka a wannan kwanton bauna sun haɗa da manyan kwamandojin Boko Haram guda biyu wanda ake nema ruwa a Jallo, wato Abu Bas da Ibn Habib. Kwamandojin biyu na Boko Haram da aka hallaka manyan hanyar daman madugun Boko Haram Abubakar Shekau ne da ke aikace-aikacen su a cikin dajin Sambisa da aka daɗe ana nema ruwa a Jallo. Shi Abul Bas babban komanda ne da ke zama na'ibi ga Abu Fatima, yayin da shi kuma Ibn Habib shi ne babban komandan da ke kula da sansanonin Boko Haram guda biyu na Injimiya da Farisu. Sanata Muhammad Ali Ndume da ke zama shugaban kwamitin soji a Majalisar Dattawan Najeriya shi ne mai wakiltar yankin da ake wannan gumurzu.
Alhamdulillah, gaskiya da tsaron kasa sun tashi tsaye yau kusan sati uku, manya-manyan jami'an sojoji Hafsan su ma duka suna daji. GOC na nan da tiyata komanda ɗin da brigade komanda na Bama da brigade komanda na Goza, duka ajiya da na dawo daga Goza ma dukansu ba sa gari suna can daji. Kuma labarun da muke samu shine suna cimma nasara, sai kuma wayansu yan ta'adda ɗin suna nan suna ba da kai a Goza ma na ga wayansu da yawa daga cikinsu wanda suka yi saranda suna nan a Fulka da Goza. To wannan gaskiya ya faranta mana rai, don insha Allah kamar yadda ni nake gani ka un sun ci gaba da yadda suke har kamin damina ya zo, insha Allah za a kawo karshen wannan abun yadda mutane za su samu walwalan soma garurukansu kuma su koma gonakinsu su samu su yi noma bana insha Allah.
To ko ta wace fuska kwararrun jihar Borno ke kallon wannan ci gaba? Dr. Muhammad Elnur Dongel, masanin tsaro ne a Jami'ar Maiduguri.
To gaskiya an samu gagarumin nasara a wannan abun, tunda komandoji ne kuma suna magoyin bayan su, kuma an kashe su zai kare musu gwiwa, kuma zai ba sojojin nasara, kuma yadda suka fara gaskiya abin sha'awa ne. Amma mutum ba zai sauri a ce sun samu galaba ba.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan fafatawa zai yi domin kawo ƙarshen mayakan na Boko Haram a gaba ɗaya. Hassan Mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya.
A jiya Lahadi, shugaban Rasha Vladimir Putin ya zargi kasashen yamma da yin amfani da kulle shugaban adawar kasar Alexei Navalny da muzantawa kasar. Yana mai cewa duk an yi watsi da irin nasarori da Rasha ta samu, ciki har da kirkirar allurar rigakafin cutar COVID ta Sputnik V ta yi, lamarin da ya ce bai yi wa abokan adawa daɗi ba. Kalaman na Putin na zuwa ne yayin da ake cece kuce kan wasu fayafayen bidiyo waɗanda aka watsa su a kafar talabijin ɗin ƙasar, kuma da yanar gizo suna nuna wani gangamin magoya bayan Putin waɗanda aka ce shirya su aka yi, yayin da mutane suka bayyana a ciki suna cewa yaudarar su aka yi suka shiga cikin gangamin. Wasu daga cikin mutanen sun faɗa wa manema labarai cewar shugabannin kamfanoninsu ba su ba su zaɓi ba, lamarin da ya zama musu dole su shiga gangamin. Sai dai mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya musanta waɗannan rahotannin ya ƙara da cewar fadar ba ta da alaka da waɗannan fayafayen bidiyon. Wani kazamin fada ya kaure tsakanin dakarun gwamnatin Yemen da kasashen duniya suka amince da ita da ƴan tawayen Houthi a jiya Lahadi, wanda hakan ke nufin an kwashe tsawon makon guda kenan ana gabza fada a lardin Marib a cewar hukumomin Yemen. Yayin da aka kashe mutane da dama, wannan fadan ya fara jefa shakku kan yiwuwar samun nasara a sake shiga tsakani da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi dan ganin an samar da maslaha da za ta kawo ƙarshen wannan yakin basasar. Gabanin hakan, ƴan tawayen da ke samun goyon bayan Iran sun zafafa har-haransu a lardin mai arzikin mai, wanda yanki ne da ya kasance tunga ga masu adawa da ƴan Houthi, waɗanda ƙasashen duniya suka amince da su amma sun fuskanci tirjiya kuma ba su samu wata nasara ba. Baya ga ɗimbin mayaƙa da aka kashe, mafi akasarinsu a ɓangaren ƴan Houthi, kamar yadda jami'an sojoji daga ɓangarorin biyu suka faɗa. An dai fara yakin na Yemen ne a shekarar 2014, inda ƴan tawaye suka mamaye babban birnin Sana tare da mafi akasarin garuruwan yankin arewacin ƙasar. Dakarun da Saudiya ke jagoranta haɗe da goyon bayan Amurka sun shiga tsakani watanni bayan hakan don ganin sun kawar da ƴan Houthi su mayar da gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita.
Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bar mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda ake zargin wasu matasa a jihar Edo da kashe hudu daga cikin wasu mafarauta takwas ƴan asalin jihar Kebbi waɗanda suka je farauta. Lamida Abakar Gareka.
Wasu mafarauta da suka taso daga jihar Kebbi bayan isassu jihar ta Edo da nufin fadawa cikin dazuzzukan, sai suka yi kitubi da wasu matasa kuma nan take suka rika yin ihu kan cewar Fulani makiyaya masu kashe mana jama'a sun fado cikin gari kafin kace kwabo, suka yi musu dan karen duka da ƙarshe dai sun banka musu wuta inda mutane hudu suka mutu. Da hakan ne nayi magana da sarkin Hausawa inda lamarin ya faru.
Ina na Alhaji Sama'ila, wakilin sarkin Hausawa na Ikowa. Bin tun ka je muka tarar da sarkin Hausawa aka je aka sa police suka ɗoga wakin su muka je aka yi musu kira. To ƴan sanda yanzu dai bayanin da suka yi mana sun ce za su duba a wasu abubuwan za su tafiya a wurin.
A cikin mutane takwas dai da suka je jihar ta Edo don yin farauta, hudu daga cikin su suna nan, masu farauta biyu dai da suka kukuta na samu tattaunawa da su.
Ni ne Aliyu Muhammadu Dogondaji, karamar hukuma ta Jandilo a jihar Kebbi. Mu dai mahorauta ne, mun ka dauki tatan mota mu takwas kawo gab da fara sai ainihin ga ɗan area boy sun biyo mu cikin mota, ga sai ce mu direban mu bai tsaya ba, ka gitta mana motar nan suka kare mana hanya guda ka ta kuma wani abu kuke zargin mu akai ka hukuma ta mun yi kusa da rita mu kai ta aidin ki ka gani ne ne gaskiya mu mun ji mama zuwa nan.
An zargi kamar kun zo da wannan bindiga ta toka.
Eh to ai ka ta mahorauci duka yana tafiya da ita kuma muna da lafiyar nata sunana Daniel Luwan Muhammad Dogondaji Dandalo Kazanai. Allah na cikin wa'anda muka tsaya. Ali shi ne babban mu nan wanda yake kokarin kai da kawo cikin su wa'annan yanda buwai din. Ya dauke shi da masu sun hawo suna uzurin shabshab su kai wurin ma'aikatan su tura su. Sai kawai suka rufe mu da bugu. Sun ga kashe wa'annan sun kashe mutum hudu cikin da bugu da sara. Sai suka kawo su suka zuwa musu su kula da su. Tare da motar da muke cike gaba ɗaya suka kone. Ainihin motar ta ƴan aka ce. Yanzu magana da aka yi dai ban na asibiti.
Alhaji Barmasi Sale, shugaban ƴan arewa ne dake jihar ta Edo.
Sunana Alhaji Barmasi Sale, shugaban ƴan arewa mazauna jihar Edo. Muna jawo hankalin mutanen mu mafarauta a halin da ake ciki yanzu. Akwai abubuwa biyu da basu fahimta ba. Farko, wannan bindigar ta gargajiya da local government din jiha yake ba su license din a iyakacin sa wannan jihar. Na biyu kuma, su sani yanzu ko da a ƙauyen ku ka shiga daji da bindiga, Land Security Agency za su iya kashe ka.
DSP Chidi Nwabu yanzu shine mai magana da yawon rundunar yan sandan jihar ta Edo yace yana cewa ne satin da ya gabata mun samu labarin wasu mutane sun shigo jihar Edo da nufin sana'ar farauta inda suke dauke da makamai kuma muna da labarin cewa mutane hudu sun rasa rayukansu yanzu haka dai rundunar yan sandan jihar ta Edo a tsaye take don gudun abinda ka iya bayowa baya Alhaji Garba Rabi'u Kamba shine mai bada shawara akan harkokin tsaro ga gwamna Atiku Bagudu na jihar Kebbi wato inda al'ummar suka fito na kuma tuntube shi ta wayar salula sai dai bai dauka ba Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal Nigeria
to Allah shi kiyaye a gaida Lamido kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodin shi ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake dawowa wani sabon shiri na ciki da gaskiya wanda har yanzu muna garin Kebbi na jihar Nasarawa inda muke ci gaba da batun auren wata yarinya da yake ci yake cinyewa. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashim Gumel. A ci gaba da kawo muku halin da ake ciki game da auren Basira ɗan tsohon sarkin fadar sarkin Kebbi Alhaji Shehu ya Musa. Tun farko da an daura auren Basira da Zaharuddin wanda daga bisani aka gano cewa Zaharuddin yana dauke da cuta mai kare garkuwar jiki lamarin da yasa iyayen yarinyar suka ki amincewa da auren tare da mayarwa da angon kayayyakin da ya kai na aure har ma da sadaki haka kuma iyayen wannan yarinya Basira sun saki aurar da ita ga wani mutum na daban da suka ce sun tabbatar da lafiyar sa kalau bayan da Basira ta tare a sabon gidan aurenta an neme ta sama da ƙasa an rasa inda take yau sama da shekara guda kenan wannan lamari da ya kai ga mai alfarma sarkin musulmi wanda shi kuma ya mika batun ga mai martaba sarkin Kebbi inda a yau zamu ci gaba da sauraron abin da ya faru a fadar sarkin Kebbi daga bakin mai magana da yawon fadar Yahaya Shafali
shine bayan wata uku sai ya sake kira su suka zo da shi da wani dan uwan shi shi sarkin fadar kenan sai ya ce mun shi akan cewa mun yi magana da kai kwanakin baya baka zo ka bani an san magana ba saboda haka na sake baku lokaci don Allah da Annabi ku je ku dide ta wannan magana ku dawo ku samu labari bayan sun fita sai kawai shi mai martaba sai ya ji labari ai yarinya kuma an sake an mata aure da wani a lafiya kana ji yawa sai aka ce an sake an ma yarinyan kuma wani aure da wani kuma daban a lafiya sai shi mai martaba sai ya kira su sarkin fadan kenan ya kira su suka zo suka same shi a fada to da suka tashi zuwa ya ce mishi ya za a yi wannan abun da suka tashi zuwa ce ya zo da yaran shi wurin guda bakwai ƴaƴan shi na cikin shi
na'am
shi kuma mai martaba dogarawan shi baban sarkin dogaran ya rasu sai ya ce su tafi wurin Zanaida dukan su sun tafi daga shi ne sai police din shi da suka zo da shi ya kira ya ka kira ango na farko yaron justice ne wada wani alkali na Port of Appeal to yaron shi ne shine aka yi auren da shi na farko to da aka kira shi aka kira su wannan gidan da aka zo fada sai aka ce shi yayi bayani miji na farko ta zo akan cewa mata na da ya kira matan shi nan sai shi uban yariya sai abun ya bashi haushi sai ya tashi ya kai ma shi angon bugu akan cewa me zai sa ya kira sunan matan shi to daga nan
saboda shi an sake aurar da ita ga wani a lafiyan bare bare
sai shi abun ya bashi haushi uban yariya sai ya miƙe ya kai mishi bugu akan cewa me zai sa ya ce wacce nan matan shi ai ba matan shi ba to daga nan sai rikici ya barke har wani hoton sarki da shugaban kasa da shi da gwamnan shi da suka yi ilajimen aka fasa to sarki na zaune sai daga cikin ƴaƴan nashi sai ɗaya ya ɗauko glass na cikin hoton wanda ya fashe ya fafari sarkin da shi
So shi kuma
ba sarkin kefi gaba daya?
So ina gaya maka da yaga za su kai mishi farmaki sai shi ya gudu ya ciki police din shi shi ya halbi da bindiga a sama. To halbin da yayi da bindiga a saman nan shi yasa suka aka samu Sa'ida suka samu suka fita suka bar gidan. To a wuri a lokacin shi sarki ya ce ma police shi kan ya kira area commander da DPO akan cewa a neme su a kama su. A samu an kama ma'aikin ba sai isu yaran ne aka kama wayansu daga ciki aka kai su har lafiya. To case din da ya tafi lafiya sai shi gwauna ya ji wannan magana sai ya yi magana da mai tabbatar cewa ya bar mishi case.
Shi gwauna na yanzu AA Sule ko tsohon gwauna Amakura?
Gwauna na yanzu AA Sule ya ce ya bar mishi case din a hannun shi. Shi zai handling case din. Ya ce to shikenan tun da ka sa baki na bari. Sai aka ɗauki maganan aka sake koma da shi wurin sarkin lafiya da Andoma. To still shi sarkin lafiya sai ya ce ya bar ma Andoma kesin ya yi. To da aka tafi Doma wurin kesin abun da ya faru a nan can ban mai martaba haka ya sake ya faru a Doma. Karka manta a baya shi wannan yaron justice mijin farkon nan har ya ma yariyan ciki ba. Har ya sa ma yariyan ciki. To amma shi uban yariya ya ce ba zai yi aka cire mata cikin.
O an wato kuna zargin an zubar da ciki kenan?
Shi da bakin shi ya ga dan mai martaba ya kira shi ya tambaye shi ya ce eh shi ya zubar da mata ciki saboda bai son ta da yaron kuma shi sai ya hallaka ta. To sanadiyan da ya sa ma ita yariyan ma ta bar gidansu kenan ta gudu.
To Allah ya kyauta kamar yadda muka bayyana a shirin sama da shekara guda kenan aka nemi Basira a sabon gidan aurenta aka rasa. Kwatsam bayan fara kawo muku wannan shiri Basira ta bayyana tare da mijin farko Zaharuddin har ma da wata jaririya da suka haifa mai watanni biyar. Kan haka ne wannan fili ya garzaya domin jin ta bakin mahaifin Basira Alhaji Sule Nasiri.
Na eh na firar ki dade shin ka yafe mata su cigaba da zama da Zaharuddin ka amince ko kome ya kamata yanzu a faɗa musu?
Ainihin wannan maganar ma da ake yi ne ban san kan wannan ba. Da farko tukun yaron nan ba daura muku aure ba. Sada ajinka an bashi sun ba mu godi sun yi mujin godi kuma mu kwace kaya mu kwace mujin mu kwace kaya. To idan yariya sun tunje sun maka ɗan mata makar da magunguna da sauransu yariya ta zo ta ga mana cewa ita duk wanda muka bata ko kuma duk wanda take take gani bata son shi saboda hakan nan ita a bata yanzu take so ne. To sai ta zo mu zauna saboda hakan nan ta ta mana wanda take son mu bata akan ne kwanta amma ai haka ba eh haka kawai ko kasar Allah yalla bai kasan Allah wallahi ta ban taba jin labarin irin wannan ba. Yana da gidan mijinta a ja dauke ta sannan sarki ka ce wai kai kana sarkin gari a ka maka ka zo ka boye yarinya ka kira ka zo ka ce ka kira ne zan zo ka ce auren yarinya na saboda girman Allah an taba irin wannan ya ba dai ba zai dinga faruwa da kaba.
Kai wace tambaya kake so mu yi wa ita Basira akan wannan al'amarin yanzu?
Ni tambaya dai tunda dai ba ku gama hirar nan da yaro ku ba. Saboda hakan nan ni magana da tambayoyin daga yaro yana nan abin nan wani ta ɗaya. Saboda hakan nan ni kuma wannan nan in ma wani magana ne ni ta so Allah ni ma nan a gan ni ina iya zuwa ko ina ne yanzu zan saurari wannan magana. Amma ni dai tun rayuwa na ban taɓa ganin irin wannan lamari ba. Ko mutum da bai da gata a duniyar nan ba mishi irin wannan. Wallahi tallahi.
Kai ba ka ɗauka cewa tana zama aure da Zaharuddin ba?
Wallahi tallahi. Wallahi tallahi ba ɗauka ba.
Eh na ce ko ka san cewa yanzu haka Basira ta haifi yarinya wa mai wata biyar?
Ni na samu labari. Wannan shari'a ko ba Allah ne zai yi shi ba? Allah ne zai yi shi kuma ainihin duk wanda suka duk wannan ababen da mu da su duka za mu je ma gaban Allah. Ta mu je ma gaban Allah. Idan an fi ƙarfinka a nan duniya sun ga cewa lahira ba fi ƙarfinka ba. Allah yana nan yana jira mu a madakata. Wallahi tallahi ina son ga maka billahi ladin kankin kafi ya gaya min cewa ba zan iya shira da mai wada ba ba zan iya tafiya da mai wada wani wuri ba inda yana da kuɗi ɗayan shi ma ba zan iya shira da shi ba. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ce to kuma da ta Allah yana nan.
Alhaji Sule Nasiri ke ka ɗauka nuna ma fin ƙarfi ne kan wannan al'amarin?
Wallahi tallahi fi ne wa mutum abin da wani bisa ce ya tofar da gata da muna da gata ne ai wannan ba zai faru ba. Allah shi ne gatan mu ko ne gatan mu.
Domin ni na a labarin da aka bani ka aurar da ita ga wani mutum a lafiyar bare-bare. Shin agojinka shi ne mijinka kenan a yanzu?
Ni shi ne mijinta Alhaji Usman. Kuma yau yanzu shekara ɗaya kenan. Ai malamai ne ya kamata yanzu su warware wannan duri cikin. Saboda ya je ya ɗauki yarinya ya kawo ta gidan sarki kafin shekara ɗaya kenan da watanni shi Zaharuddin. dan ne wada to ya dauko ta kawo ta ya kawo ta saboda haka nan sarki kuma zuwa ce a gidan shi saboda haka nan dole zan yi kashi aure kuma haka zai daura mata aure yau nan a ba ta wani suke to nace ba zai yi ba wallahi tallahi nace ba zai yi ba
Alhaji Fulani Nasiru kenan mahaifin Basira kuma tsohon sarkin fadar sarkin Kefi wanda kan wannan batu ya rasa rawanan sa filin ciki da gaskiya zan ta Zahardin da Basira kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku hirar yanzu Amadu Nasiru Adam ya laifaya wanda yake muka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
da abban iro to kamar yadda zuwa yanzu dai ba a rasa sani ba sashin Hausa na muryar Amurka ya kullo da wasu sabbin shirye-shirye waɗanda za a fara jin ɗaya daga cikin su a shirin mu na hantsin yau ga ma so mun tabbun ɗaya daga cikin su wanda za a fara ji a shirin asuba na ranar Juma'a
manuniya
Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari. Matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Kasan nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sata kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin manuniya ma zai rinka waiwayi.
Ba shi da ba kuma kace gwamnati ita ce babban Buhari
ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya
to da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
jami'an tsaro a Myanmar sun bude wuta akan masu zanga-zanga a ranar Lahadi yayin da borin da ake yi wa sojoji da ke mulki ya shiga mako na biyu amma babu wani jawabin adadin waɗanda suka mutu kuma gwamnatin bata ce umfan ba game da lamarin duk da wanke shi da majalisar dattawa ta yi kan zargin da ake yi cewar shi ya tunzura ɗaruruwan magoya bayansa suka mamaye ginin majalisar dokokin Amurka a watan da ya gabata a lokacin da ake shirin tabbatarwa Joe Biden nasarar da ya samu batun makomar siyasar tsohon shugaba Donald Trump lamari ne da ya sa mutane da dama ke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kana an ji cewar a cikin ɗan kwanakin nan adadin masu kamuwa da cutar coronavirus a Amurka ya gaza mutum 100,000 amma jiya Lahadi masana sun tabbatar da cewar wannan ba yana nuna cewar annobar ta tafi kenan ba
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin in sallama da ku ina mika ta'aziyata ga ikkilisiyar Ekwabara da iyalai da ƴan uwan Margaya Mama Ruth Gayus wacce ta rasu kwanan nan kuma tuni aka yi jana'izar ta Allah ya rahamshe ta ya kuma ba da ikon dangana yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tani gabatar da shirin da Chubahiro Dodone da ya hada sai yi kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri wassalam